من هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار باقي يوم سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أسيني دا الله دا داتش وارك ورنسا رأيوم تاساك كاوادو وقوانا يمشي نا الكميز دران جمعة wanda a yau 27 ne ga watan Ramadan hijira 1446 a wanda yazo daidai da 27 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma ci wannan sura mai albarka suratul Ali Imran wanda ayo insha Allah shine zai kasance a tafsiri na karshe a wannan shekara sai bade kuma Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah da ta damu je mun sai a karshen aya ta 18 sai za mu ci gaba da aya ta 19 inna dina inda Allah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
الله مركين سالكي يأتي إن الدين عند الله الإسلام أي إن الدين المرضية للي أدين يردده كربقي أقولين الله والذي لا يقبل من العباد سواه wanda Allah baya karba daga wajen bayi ko ma bayansa to wannan addini inda Allah ya kurin Allah al-Islam shine addinin musulunci ai ash-shar'u tsari na addini tsari na rayuwa shine kadai a kurin Allah wa addinul baba'us bihi rusul shine addinin da Allah ta'ala yayi ko manzanni da shi ajma'una baki dayan su dukkanin manzannin da Allah ya turo addinin su guda ɗaya ne shine musulunci kuma shine tauhidi shari'o'in annabawa sukan bambanta amma addinin dai guda ɗaya ne kamar yadda Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut al-mabni 'ala at-tauhid wanda aka gina shi akan tauhidi shi addinin musulunci wato kadaita Allah da bauta da kuma barin dukkan bautar wani koma bayansa Allah ta'ala ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba ay al-yahuda wan nasara waɗanda aka ba su littafi Yahudu da Nasara ba su yi saɓani a tsakaninsu ba fi dinin addini annabi wal islam wanda shine musulunci bi an wahada ba'd ta yadda sashen su suka kadaita suka kadaita Allah fa amada imanan jami'an suka imani imani cikakke an samu wasu daga cikin sun imani wa kafara ba'dhan wasu kuma suka yi kafirci ba su imani ba a cikin yahuda da nasara an samu wanda suka yi imani ko da yake a cikin yahudawa masu imani ba su da yawa yan kadan ne suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk inda ake bayanin masu imani daga cikin yahuda sai kaje ana magana ka Abdullahi bin Salam kamar wani sahabi mai suna Abdullahi bin Salam a cikin ta ga ai kuma galibi an fi ambata irin su Ka'abul Ahaba da Wahab ibn Munabbi to wadannan dai suna cikin tsirarruwan da suka yi imani daga cikin yahud a cikin nasara an samu sahabbai wasu rikin sahabbai wanda suka yi imani da asalin su nasara ne irin su Abi bin Hatim at-Ta'i Allah ya kara musu yadda Allah ta'ala ya ce ba da ya ce fa amanu imanan jami'an suka imani cikakken imani wasu daga cikin ahlul kitab wa kafara ba'dhum wasu kuma suka kafirce ai asarru ala kufrihim suka doge a bisa kafircin su falam yu'minu ba su imani ba sun kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawa kafircin su dinki biyu ne sun kafirce wa annabi Isa alaihi salam sannan sun kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuwa nasara sun kafirce wa annabi Isa sannan sun kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudu sun kafirce wa annabi Isa sun karyata shi har ma sun masa kafafi sun mai yunkurin kashe shi sannan da annabi Musa ba zo ba su imani da shi ba suka kara kafirce kuma da kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce su masdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalim da haka dai wannan kafirai ne a takaice dukkan wanda ke rayuwa a doren kasa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai so gare shi bai imani ba to wannan kafiri ne kada kuma ba shi da rabo a gurin Allah duk wani addinin da ya rayu akai in dai ba musulunci bane ba zai tsayar da shi ba ranar tashin kiyama saboda Allah ya ce inna dina inda la islam lalle addini yarda dai karbabbe a gurin Allah shine musulunci a wata ayi Allah ta'ala ya ce wa man yabtaji ghayral islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al-kafirin duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini Allah ba zai karba masa ba kuma a ranar lahira da cin masu asara ya buci hadisi cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsai da wanda ran muhammad yake hadinsa shine wa shine Allah manzo Allah ko bai rantsuwa bai faɗi magana ba batanta ma gaskiya ne amma kan yi rantsuwa saboda karfafa yace la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani da zai ji labari na daga wannan al'umma din yahudi aw nasrani ba yahude ne ko ba nasari ko ba yahude ko kirista ya ji labarin zuwa na an aiko ni sannan kuma walam yu'min bima ji'tu bihi bai imani da abin da na gau da shi ba bai yadda da musulunci ba bai yadda da qur'ani ba yace illa kana min ahadin dari yawmal qiyamati face ranar kiyama sai ya zo daga shi ya huta ko wane ne kuwa ashe sharadin karbon addini sharadin gamuwa da Allah lafiya shine mutun ya zama musulmi amma in ba haka ba duk irin rayuwar da yake komai kirkinsa komai alherinsa in dai bai musulunta ba wallahi ba zai masa amfani ba ranar kiyama saboda imanin nan shine tushen ginshikin karbon kowane irin aiki in an rasa imani ba wani abin da Allah zai bada sakamako ranar gobe kiyama shi yasa aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wani mutum mai karamci a zamanin jahiliya sunansa Abdullah ibn Jad'an mutum ne mai yawan ciyar da dukiya mai yawan sadaka mai yawan taryan baki mai dawayiya ya sokira kuma ya ciyar ya shahara wajen ciyan faki amma sai ya mutu bai imani shi ake tambayar manzo Allah shin wannan alherin da ya shahara da shi zai masa amfani a ranar kiyama manzo Allah sai ya ce ko kadan ba zai masa amfani ba duk abin da yake na ciyar wannan da ake labarin sa kasashe ko ina ana labarin sa ba zai masa amfani ba da kiyama yace da annahu lam yaqul yawmun min ad-dahr rabbi ighfir li qati'ati yawmati saboda bai taba budan baki ya ce ya Ubangiji ka gafarta min zunubai na a ranar kiyama ba, ma'ana bai imani ba. Da haka ashe duk abin da mutum zai in dai ba imani sai dai a nan duniya Allah ya buda masa ya bashi lafiya ya bashi arziki ya bashi wadata, amma kiyama kam ba shi da rabo. Allah tsare mu. Da haka imanin nan dole bi tattalin sa shine sama da komai. Allah ta'ala ce wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum, wadanda aka bai wa littafi so da Yahudu da Nasara ba su yi sabani ba a tsakanin su sai bayan da ilimi ya zo musu bi tauhidi da tauhidi, baghyan bainahum saboda jalintar juna tsakanin su. Allah ta'ala ce fa inha wa man yakfur bi ayati llahi, duk wanda ya kafirci ayoyin Allah fa inna llaha sarul hisab, lalle Allah mai gaggawar hisabi ne, ai almujaza ce lahu, mai sakamako ne gare shi. Fa in hajjuka ai khasa maka al-kufar, idan kafirai suka yi jayayya da kai ya Muhammad fiddini a cikin wannan addini wajen tabbatar da addini al-islami na musulunci ba da qiyamul hujjati alaihim bayan tsayuwar hujja a kayansu, fa qul lahum ka faɗa musu aslamtu wajhiya lillahi, na miƙa fuska ta zuwa ga Allah. Ai in qattu lahu ana, na miƙa wuya na miƙa fuska ta ni zuwa ga Allah. Wa manittabi wa manittaba ani, da duk wanda ya bi ni. Wa khussal wajhu bi dhikr li sharafihi, an kebe fuska da ambato ne saboda darajarta. Duwa jiki na dan adam bayan da ya kai fuska daraja. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace idza taraba ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayan ku zai yi duka to ya kiyaye fuska. Ba a marin mutum a fuska. Ko menene hada ka da mutum zaka yi duka to banda ba? Annabi ya hana ballantana kuma ce matar ka ne, ka so wani sai ya gaggaura matarsa ba ne. Allah ya sauke, wallahi ba mutuntawa, akwai wulakanci. Manzo Allah ya hana duk abin da ya hada ka da matar ka. Annabi ya ce wala tuqabbih wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, duk abin da ya hada ka da matar ka. Annabi ya ce banda abokun nan in zaka dau mataki banda muna nata ka ga mata bakar magana yar matsiyata wawuya jaka mahaukaciya kasa ko ba za ku wanda gaban ƴaƴanta ba zai ga mata wannan maganganun, kaga akwai wulakantawa. Banda kuma marun fuska, banda mari shine wala tadribul wajha, sai yace wala tahjur illa fil bayt, karka kaurace mata sai dai a daki a wajen kwanciya. To da haka fuska tana da daraja, shi yasa nan aka ce aslamtu wajhiya lillahi, na miƙa fuska ta zuwa ga Allah, ba'ana na miƙa kaina na jawo zuwa ga Allah, da ni da duk wanda ya bi ni. Wa qul lil ladina utul kitaba, ka gaya ma Yahudu da Nasara waɗanda aka bi wa littafi, wal ummiyina da kuma mushrikan Larabawa, su ne ummiyi waɗanda ba su da ilimi, ba su yi rubutu ba su yi karatu ba, su ne al-ummiyi, wanda Allah ta'ala ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati, to su ne wanda ba su da ilimi. Ka gaya musu a aslamtu istibhamun usida bihi al-amr, wannan tambaya ne amma ana nufin umarni ne, ai aslimu ku miƙa wuya. Annahu qad ataakum min al-bayyinati ma yujibu al-islam, lalle abun da yazo muku na hujjoji, hujjoji sun zo gare ku wanda ke wajabta muku shiga musulunci, da ka ku miƙa wuya, ku miƙa wuya. Wa yastadi usuluhu la mahalata, kuma yene hukunta samar da shi addinin babu makawa. Fa antum aslamtum aw antu ala kufrikum, shin kun miƙa wuya ko ku kuna nan a kayin kafircin ku. Fa in aslamu, Allah ta'ala ce idan har suka miƙa wuya suka sallama suka yi kalmar shahada suka musulunta, aqadihi tadau, hakika sun shiriya min ad-dalali, daga bata. Duk sanda mutun yana kafirci sai ya musulunta to yanzu ya samu shiriya, ya kubuta daga ainihin wato duffai na kafirci. Wa in tawallu, idan ku suka juya baya al-islami gabarin musulunci, fa inna ma alaikal bala, to abin da ke kayinka dai shine isar da sako, at-tablighu lir-risala, isar da sako shine aikin manzo Allah. Amma batun sai ya ci da sa mutane sun karɓi musulunci, wannan ba nasa bane ba. Lasta alaihim bi musaytir, إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء Allah ta'ala ya ce shiriyar mutane ba haka take ba aikin manzo Allah kawai shine isar da sako wanda ya mika wuya ya samu shiriya wanda ko ya doge akan kafirci to annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanda zai da shi Allah ba zai tambaye shi akan kafircin sa ba wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne gaba da abin da bayan shi aikatawa sai Allah ta'ala ya ce ka karanta
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله للي وتندس شيء كافر شيء واقم دعيهم الله ويقتلون النبيين بغير حق كما سيكش أنبا وعترد عجيبا wato kisa na zalunci ba tare sun aikata abin da ya halatta jinin su ba waya qatuluna allazina amuruna bil qisti ay bil adli kuma suke kashewa waɗannan da suke umanni da adalci minan nasi daga cikin mutane wato maluma masu da'awa masu umanni da hadi su wani ne masu wannan danyen aiki yace wa mumul yahudu su ne yahudawa suna kafircewa yin Allah suna kashe annabawa suna kashe kuma malamai daga cikin mutanen kirki waruya annahu qatalu 43 nabiyyan arwayto cewa yahudawa sun kashe annabawa 43 kaga ta'addanci ba bai mune kenan fadahu 170 min ubadihim sai aka samu mutane 170 daga cikin masu bautar su suka hana su فقتلهم ثم سكا هدا da su gaba daya kaga wannan ta'addanci yahudu kenan da aka bayo suka fara ba wannan ta'adi da suke na kisan gilla da suke wa filistinawa da ma can aikin su ne ta'addanci kaji hatta annaba sun kashe 43 da malamai 170 to wannan ta'addanci da ma aikin su ne wa qasadu qatlan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun nufaci kashewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokuta daban-daban sun kulla dabara don su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai ba su nasara ba walakin asamahu walakin Allah asamahu sai dai Allah ne ya tsare shi sun kafa tarko kashi-kashi domin su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ya je ta unguwa ta Yahudawa yana zaune suka zo za su turo wani murkujejin dutse ta bayan sa ya danne shi ya matse shi gaba ɗaya haka suka yi niyya Allah sai ya turo mala'ika sai ya gaya masa sai ya tashi ya bar gurin kawai kaga Allah ne ya tsare shi ko akwai sanda kuma sun shirya zo da takobba kawai a far masa a sassare shi a kashe shi akwai sanda kuma aka sa masa na guba a nama a karkatar akuya saboda yana son wannan nama akuya aka sa masa guba to amma duka dai abin da suka yi Allah ya tsare shi dama Allah ya ce wallahu yasmuka minan nas يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس da gabanin sauka wannan aya ana gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu tsaro sahabbai suna gadin sa amma ayan nan tana sauka da Allah ya ce wallahi ya'simuka minan nas Allah ya tsare ka daga dukkan sharrin mutane yace ku tafi ubangiji na tsare tun daga nan Annabi bai da security kuma Allah ya bashi kariya to sun nufa kashewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin Allah asamu sai dai Allah ta'ala shi ne ba shi kariya fabashshiruhum ay a'limu kasanat da su ka musu bishara bi azabin alimin da azaba bai radadi ay bolim wa dhikrul bisharatu tahakkumul bihim abatan albushir da akai anan ana musu gatsi ne ai shi albushir ana yi ne ga abin da zai faranta rai ko
to su ana musu bishara da azaba mai radadi, ma'ana ana musu kamar gatse ne. Wa tahazzu'un, kamar wato ana musu iskire ne haka. Allah ta'ala ce ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wadannan wadanda aka siffanta masu kashe annabawa, suna kafirci da Allah, suna kashe masu manni da adalci, Allah ta'ala ce ayyukansu sun baci. Ai batalat a'malu, ayyukansu ya baci. Ma amilu, duk abin da suka aikata, min khairin na alheri, ka sadakatin kamar sadaka, wasilatu rahimin da sada zumunta, duka ya lalace. Fid dunya wal akhirah, a duniya da lahira. Fala tada da biha, ba za a yi la'akari da su ba. Ya da bisharti ha, saboda rashin cika sharadi na ayyuka, wa huwa al-imanu sahih, shi ne imani ingantacce. Wa ma lahum min nasirin, ba su da wani mai taimako a imani da min al-azab, wanda zai hana Allah ta'ala ya musu azab. Da haka babu laifi mafi muni kamar fada da annabawa masu kira zuwa ga abota Allah shi daya, har ta kai ga kashe su, ba sa'addancin da yake wannan muni a duniya. Saboda haka yin hakan kokari ne na dusashewa hasken addinin Allah bayan kaza, kashewa annabawa da kashewa malamai masu umarni da hadi. Mankuntuna tarihi haka yake ta maimaituwa, kowace al'umma sai ka samu haka. Duk inda aka san wani malami jajirtacce mai da'awa mai kokarin hana munanan ayyuka, to zaka ga sharri kala-kala. In Allah ya kaddara kwanansa ya kare sai su yi sanadin tafiyarsa, gashi nan mu ma mun gani da yawa. Irin su Malam Jafar, Allah ya jigarsa da rahama. Ai ba komai sai aka kashe su ba illa ne akan umarni da hai. Shi ne dalili ga albanin zari, duk dalilin kenan, ba wani karka kara karka rage. Kawai dalili shi ne suna da'awa a zo abu Allah shi daya. A daina shirka, a daina kaza, zalunci da ake a daina. To wannan shi ne sanadin. Da haka wannan abu ne da ya biyo tarihi, aikin Yahudawa ne. Nan gwada mutum da dukiya ya yaƙi, sai a ce to a kawar da shi kawai. Shi mai kashe malami ko mai da'awa tsammani yake ya huta, bai san shi kuma ya rage masa hanya ba ne, tunda ya yi shahada ne ko? Duk da aka kashe shi akan addinin sai ya mutuwar shahada, bai asara ba. Ya mutuwar shahada. Allah tsare mu. To wannan mummunan ta'addanci ne kashewa annabawa da kuma kashewa mutanen kirki masu umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummunan aiki. Da haka wannan na nuna munan aiki na Yahudawa. Dama ƴan ta'adda ne, mutane ne mujrimai, mutane ne azzalimai, macuta, marasa tsoron Allah. Allah tsare mu. Alam tara.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله تعالى ألم ترى أي ألم تنظر سؤال تعجب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتنبيه تتعجب تبمى ماشي كنبي صلى الله عليه وسلم شنبك غني بني أو لكل من تتعتى منه رؤيا كوغا دكا واندى دي دوباوا min hali ahlul kitab, daga yanayin halayyar ahlul kitab su ne Yahudu da Nasara, wasu isanihim da mummunan ayyukansu, munanan ayyukansu, wa taqrirul lima sabaka, kuma domin tabbatar da abin da ya gabata, min annaktilafu innama kana bada ma ja'ul ilmu bi haqiqati, cewa wannan sabani da suka yi ya faru ne bayan ilimi ya zo musu, bi haqiqiyati game da tabbatar da addinin musulunci, ilimi ya zo musu game da gaskiyar addinin musulunci, sannan suka yi safari. Ilal ladina utu nasiban, zuwa ga waɗannan da aka ba su wani rabo, ay habban, wannan rabo na sanin littafi min alkitabi na daga wato littafin at-taura yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah da yahkuma bainahum domin ya hukunci tsakanin su fi khilafatihim cikin sabanin su wa shu'uni hayatihim da kuma wato yanayin rayuwar su wa ma'ashihim da kuma da yanayin rayuwar su ta yau da gobe fala yastajibuna jami'an li hadhihi da'wa amma dukkanin su ba su amsa wannan da'awar ba sun ma ya tawalla fariqu minhum sannan waɗansu bangare daga cikin suka juya baya wa muridun alhali suna kau da kai an kabule hukumihi gabanin karɓar hukuncin wannan littafi kama hasala kamar yadda ya faru annal yahuda zana minhum isnani an samu wata rana yahudawa mutane biyu daga cikin suka yi zina fatahakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai kara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tsammanin za su samu hukunci mai sassauci da wa littafin at-taura hukunci irin na qur'ani ne duk wanda aka kama yayi zina inda ya taba yin aure to za a masa rajabi to saboda neman sassauci suka kai kara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakama alaihim bil rajmi sai manzo Allah ya kuye musu hukunci cewa a yi musu rajab fa abau sai suka ki waje abin taurata sai aka zo da at-taura suka ce ai su at-taura ba wani hukuncin bane a littafin su ba sai aka zo da at-taura aka bude ta akwai mai suna Abdullah bin Suriya sai ya dora hannunsa akan daidai ayar rajab sai ya karanta ayar kafin ta da wanda take gabanta Abdullah bin Salaf sai ya ce dake hannunsa yana dake hannunsa sai ga ayar rajab a cikin at-taura na faruci ma sai aka jefe su faqata ko sai suka yi fushi saboda wannan hukuncin bai musu dadi a rai ba an gane wannan ko wa yadkhulu fil kufri kullu man du'iya ila al-hukm bi kitabillahi fa aba inkaran wastihza'an duk wanda aka kira shi zuwa ga hukunci da littafin Allah sai yaki yana mai inkari yana mai istilanci to yana shiga cikin kafirci har zuwa tashin kiyama duk wanda za a kira shi ga abinda Allah ya ce ga hukuncin Allah amma ya girman kai ko ya inkari to wannan yana kafirta mutum zalika wannan ayat tawalli wal'ira juya bayan nan da kau da kai bi annahum qalu saboda su yahudawa sun ce ai bi sababi kaulihi a dalilin fadin su lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe su ba sai dai wasu kwanaki kidayayyu ai 40 yawman kwana 40 sun yadda za su shiga wuta amma iya kwana 40 za a musu azaba muddatu ibadati abaihim da ijla sawon kwanakin da ubannin su suka bauta dan baraki sun mata zulu an sannan daga nan azaba za ta gushe gabar su wannan shine aqidar yahudawa sun yadda za a musu azaba amma kwana 40 ne kawai daga nan kuma za a dauke azaba Allah ta'ala ce wa karrahu fi dinihim ma kam yattaru abinda suka ce suna kirkira na ƙarya ya ruɗe su gabarin addinin su ya ruɗe su gabarin addinin su ai bi dhannihim anna maftarahu fi dini haqqan zatan cewa banda suka kirkira addini gaskiya ne ai anna abahum al anbiya yashfa'u lahum wata shigo har suna cewa wai kakannin su annabawa za su cece su ranar kiyama bayan wancan shubha na cewa lanta masanna illa ayyam maduda to suna da wata shubha wai kakannin su annabawa za su cece su ranar kiyama aw annahu ta'ala wa da yaqub alayhi salam ko kuwa wata shubha wannan Allah ta'ala ya yi annabi yaqub alƙawari ya masa alƙawari Allah ya atiba auladahu cewa ba zai azaba ga yayansa ba tunda su zuriya annabi yaqub su ne bani Isra'il illa tahillatal qasam sai dai hana rantsuwa dan wannan kwanakin dai da suke magana kai wa hada min shubuhati fi dini qadiman wa hadisan to wannan tana cikin shubuhin yahudawa tun a da kuma har yanzu akwai masu wannan ƙarya cewa su ba za musu azaba ba sai kwana 40 ko kuwa annabawa za su cece su kakannin su ko kuwa yan annabi yaqubu su ba za musu azaba wannan duka karerai da irin nasu Allah ta'ala ce fa kaifa haluhu ya halin sai kasance ita jama'a idan muka tara su da yawmin lariba fi a wani yini wanda babu kokonto a cikin sa shine yini na kiyama ai la shakka fi ko yawmul qiyama wufiyat kullu nafsin kuma za a cika kowace rai min ahlil kitabi wa ghairi suwalul kitabi ne ko wasun su jazaa ma kasabat sakamako abin da ta aikata al amilat min khairin wa sharri abin da kowace rai ta aikata na alheri da sharri Allah zai saka mata ranar kiyama wa hum la yuzlamun al hali su mutane a wannan rana ba za a zalunce su ba al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al yawm bi naqsi hasanatin ta hanyar tauye musu wani kyakkyawan aiki aw ziyadati sayyi'a ko kuma karin wani mummunan aiki sama da wanda suka aikata fa hada raddul liqaulihim al madhkuri to wannan raddi ne ga maganar su da aka ambata cewa ba za a yi musu azaba ba wai batalun lima karrahum fi istidabi ma sayaqul lahu kuma fata wannan abin da ya rode su na nuna girman godon abin da suka aikata wa tahwilul lima yakubihim da kuma tsoratarwa dangane da wanda zai same su da ranar tashin kiyama na azaba da Allah ta'ala zai musu to za mu tsaya daidai wannan gaba saboda yin jawabai da za su biyo bayan insha Allah mun tsaya daidai aya ta mai lamba ta 25 in Allah ya sa muna raye shekara mai zuwa sai mu dora aya ta 26 insha Allah abin da muka karanta daidai muna roƙo Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskure da suka faru muna roƙo Allah ya bana afuwa muna maraba da isowa baki da suka halarta wannan waje ga malam Jarma Abdullahi ya samu isowa muna masa barka da zuwa ga malam Kamis Muhammad ɗaya daga cikin ƴan uwa abokan da'awa shi ma halarta da dai mutane da yawa da nake gano a nan da wanda ba ban gano su ba ga babban limamin masallaci shi ba yana da shi kan ba ko bane kullum muna tare to kafin na bada abun magana ga shi limamin masallaci da bako da ya halarta mana ga takardar sako na musamman daga dagacin kafin tatari wanda cikin watan nan ba manta ba ya taba ka mana ziyara to ga takarda da ya aiko insha Allah zan karanta a gurgude takardar godiya ga malamai masu wazi da masu sauraro ne mai adireshi a sama wato dagacin kafin tatari na rubuto takardar godiya ga dukkan malamai masu wazi da suka shayar da mu karatun alqur'ani mai girma da fassarar ma'anonin sa da salloli a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan ko muna fara godiya ga ummar musulmai musamman matasa yadda naga dukkan wurare wa'azi zaka samu dandazon samari an nutsu ana sauraro wanda wannan abu ne mai kyau da yake nuna goban mu za ta yi kyau insha Allah Allah ya sa haka garin yadda matasa suka rungumi karatun alqur'ani da sauraron fassarar ma'anonin sa da muhimmancin sa ina fara jan hankalin matasan mu da mu dage kamar yadda muka yi a cikin wannan wata na Ramadan mu dore da halartar salloli akan lokaci da karatuttuka da yin amfani da shi ba sai watan azumi ba a ƙarshe ina mai neman alfarmar dukkan wanda nayi masa wani laifi da ya fe min Allah ya fe mana baki daya to wannan shine sako a takaice na mai girma daga cikin kafin tatari da fatan mun ji wannan sako kuma Allah ya saka masa lafiya ja hankali ne bayan godiya da yayi gaba da bai da masu jagoranta al'umma musamman ruko da addini gaba ta karshe da yayi magana dogewa da ayyukan alkhairi ko da azumi ya wuce wannan abu ne mai kyau a ji hankalin mutane kana ce bayan Ramadana kuma za a doge a rage ayyukan alkhairi shi musulmi so ake ya doge da ayyuka na ibada har zuwa ƙarshen rayuwarsa wa aqudu rabbaka hatta ya ce ka rake Allah da ta dawo to zan bada abun magana ga shi imam na masallaci ya fara jawabi sai wakilin kungiya kuma malam Jarma insha Allah sai kuma mutum ɗaya ko biyu daga cikin baki da suka halarta assalamu alaikum Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah wanda cikin ikonsa da yargewarsa ya ba mu ikon muka tsinci kanmu a cikin tsawon wata guda, ina ga yau kwana 28 kenan da faruwa na tafsiri, wanda malam ya zo ke shayar da mu alkur'ani, yake karanta mana ake karanta alkur'ani, yake mana tafsiri tsawon waɗannan kwanaki, wanda kuma ba mu da wani abu da za mu ce masa sai Allah saka da alkai. Yadda malam bai gaza ba tun da aka fara har zuwa yau, kawai wasu kwanaki guda uku ko hudu wanda tafiya ta same shi ya bada wakili, ya nan ne kadai bai halatta ba, Allah ya saka masa da alkhairi. Dan kira ne zan dan yi kuma da kuma dan tunasarwa game da abin da ya shafi jajircewa akan abin da ya shafi janibi na addini. Kamar yadda takaddar da karanta mana ta dagaci, ta ja hankalinmu akan dorewa akan ayyuka na alkhairi din. Mun sani cewa ba abin da yake nauyaya ayyukan babba a mizanin bawa irin kyakkyawan aiki. Wanda aikin sa yayi nauyi kyawawa su suka yi rinjaye, shi ne zai samu dace da shiga aljanna, Allah sa mu dace. To akan wannan togewa akan ayyukan addini, kamar yadda magana daga cikin maganganun sayyidina Ali Allah kara masa yadda yake cewa kun rabbaniyan wala tukur rabbaniya, ka zama rabbani mai bautar Ubangiji a kowane lokaci ba sai iya Ramadana ba. Kamar yadda malam zai ja mana aya wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta Ubangijinka har sai mai ba shakka ta zo, wato har sai mutuwa ta same ka. Bi ma'ana addini in ka fara shi babu yankewa, ba sai a Ramadana za ka yi ibada ba. Kada ka zama ba kai ba karatun Al-Qur'ani sai ga Ramadana sai Ramadana, ba kai ba nafilfili an gama ashen shi kenan ka daina nafila. Akwai mun san nafilfili da ake yi da rawatib wanda ake yin su daga kafin sallar farilla da wasu bayan sallar farilla, musamman rak'o'i guda 12 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake yin su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Ko ba haka ba? To da kaga kar mutun yayi wasa da daman. Sannan irin ayyuka azkar na safe na yamma, sannan abin da ya shafi zama ai karatun alqur'anin ba iya irin Ramadana ba, misali da safe mun san hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kanta da mu wanda ya zauna a wurin da yayi sallah yake ambaton Allah har rana ta huto, ko ya tashi ya raka'a biyu za a rubuta masa aila aikin umara cikakkiya 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 Annabi fara so uku, ko fuska ga irin wannan falalar ba sai a Ramadana ba, tana nan tsorariya ce zuwa tsawon lokaci. To dan haka kada mu bari waɗannan damar, kuma ta yi ba za mu ga Ramadana ba ba. Dan haka idan mun yi dace a wannan Ramadana muka kuma wanzu akan kyawun ayyuka, to kaga mun yi tsira. Dama malama kuma suna cewa alamar karbuwar aikin bawa shine ya bi shi da kyakkyawa. Dan haka bayan Ramadana sai ka ci gaba da dorewa, alamar cewa Ramadanan ka ya karbure, ka zama ka doge akan kyakkyawan aiki. Sannan abu na biyu shine ka zama mai amfanarwa a cikin al'umma. Duk yadda za ka yi kada ka zama cikin mutanen da suke sai dai kullum su amfanu ba amfana da su. Khairun nasu manyan fa'un nasu, ko mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane. Ka zama kowace kana amfani ba dan ganin ido ba ko dan makamancin wani ga injiniya muna tare da shi, muna ta amfanuwa da shi. Tun da aka fara darussu a masallacin nan ya sa daukar da duk abubuwan nan na kayan sauti da waye da kayan haske da duk shi ta da waɗannan abubuwa, hatta abubuwan zaman nan shi ta na dai su da kuɗinsa, kaga yana amfanar da al'umma, kuma yake airin abin ake broadcasting wasu suke bi. Da ko yanda muke tare da su ana kira su Mahmud system, suna following daga Abuja, suna bin duk abin da ake a masallacin nan. To kaga yana amfanar da mutane da damar da yake da ita. Shi yasa mun sha kan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ci ribar abubuwa guda biyar kafin biyar su zo, ko daga ciki hadda dukiya kafin talauci, ko dama kafin rashin dama, ko to irin wannan kaga yana amfani da damar da yake da ita. Dan haka kowannen mu yayi amfani da damar da yake da ita a rayuwa tun kafin ta kubuce masa, saboda mu san yaushe adadi zai zama nan, zai iya zuwa kasam. Dan haka na ta tunanin akwai saura akwai saura akwai saura. To akan wannan nake jan hankalin mu cewa muna da wani hadafi, wanda mun fara da wani yaro guda daya, shine muna so
kamar da ranar da sakatarin kungiya zo shi ya magana akan asusun marayu. Tunda muka fara tafsirin ni shekara biyu anan bai magana akan asusun marayu ba. To muna so zamu fara dabbaka shi ne a yi ya masallacin kafin Ramadana. Mu ga abin da muka dora a kai a Ramadana sai a ci gaba. Kuma dama aikin ba iyaka musu kayan sallah, ka ba su abinci su da azumi, sauran shekaru kwanaki na shekara kuma baka sanya suke ba a ba haka ba. To muna so mu zama mun dora. Yanzu mun samu yaro guda ɗaya misali an sa shi a makarantar Islamiyya baya Islamiyya. A dinka masa uniform an masa registration a makaranta. To muna so wannan asusun duk wanda muka san yana da wata ƴar sana'a ko mai aikin gwamnati zamu sa duk ƙarshen wata za ana tuntuba ana bada wani abu. Sai mu ga muna da gidajen marayu da yawa. Sai mu dan selecting wasu ai sampling wasu a fara yi da su. Muna yin wannan a sa yara guda biyu sai a musu makaranta a kai su makarantar Islamiyya in ba sa yi in ma ba sa yi ta zamanin ma a saka su. To muna wannan sai mu ga mun dora wani abu da bayan rayuwar mu sai ci gaba da amfana da sadaka jariya. Kuma Allah yana mana gargadi wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Waɗanda suke jin tsoron za su bar zuriyarsu suna raudana. Tunanin ka ai abin da yasa da yawa su dume wa wurar dukiyar al'umma mai yin kaza tunanin sai baro family sai. Kada ya bar su raunana ai rayuwar sai da kuɗi sai da kaza sai da kaza sai ta kai shi hada su ci haram. To wanda yake tsoron kai ya bar zuriyarsa suna raunana ne ainihin abin da yafi dacewa yayi. Sai Allah ya ce wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Magana qawlan sadida abu ne mai fadi. Duk aiki na kyautayi na mada insani ko dukkanin birru tana kunshe da cin kaular sadida. Dan haka in kana son zuriyar ka ka bar su kar su tagayyara kar su lalace kar su daidaita ko to ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah sai Allah ya ji kunci lamuran su ko bayan ba rayuwarka. Wannan shine kawai ba ni ka bar musu ba. Nawa ne aka bar musu dukiyar ta lalace kuma suka zama mutanen banza? Nawa ne kuma wanda ba a bar musu komai ba saboda an ba su tarbiyya suka zama mutane na kurai al'umma? Muna la'akari da wannan ga kissa cikin suratul kahfi ana babu labari wa ammal jidaru fa kana lugula baydi yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyama yuga ashidda huma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Shin Allah ya bamu labari kissar yara guda biyu an samu katanga annabi Musa da Khidir suna tafiya ko ya samu katanga za ta fadi ya sa kwaba kasa suka gyara ta kaza kaza daga baya ake ba da mai labarin wannan katangar karkashin ta wata dukiyar wasu marayu ne Allah ya kare musu. Dan haka Allah sai kawo wani daga wuri ba ya kawo dauki ya kare musu dukiyar. Dan haka idan ka ji tsoron Allah ka bi Allah sai Allah ya ji kunci lamuran iyalanka ko bayan babu kai. Dan haka me zamu yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shi da mai rinani maraya ranar alkiyama sai ce haka za wa ashara bi sababati da ya duna ya tsansa maluniya da wusta ta tsakiya wa faraja bainakuma ya bude tsakanin su ya haka. Shi da mai rainan baraya ka hatai kamar haka suke Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bima'ana in kana jibbunci lamuran marayu za ka samu makwabtaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. An gane wannan? To haka idan an zo an bude wannan asusu muka fara wannan hidima kana tuna me za ka samu a wurin Allah. Kar kai tunanin ma ko da kai ka mutun iyalanka ma Allah zai musu koba da wannan asusun ba. In kai Allah zai ma. To saboda haka za mu bude wannan asusun insha Allah daga bayan sallah za mu fara wannan dawainiyar a wannan masallaci za mu na karban taimako a gurin jama'a a sa wannan asusun. Kowa ya tunani a ransa ya sa a ransa cewa duk wata zai ba da kaza bi albashi. Ko mai samu da ya san samu su wani kwatari ne ko kaza yake samu wani abu ya kaddara a ransa duk lokacin da na ci riba kaza zan ba da kaza a sa wannan. Wallahi in muka yi haka Allah zai ji mutu lamuran mu gaba ɗaya ko babu rayuwar mu. Kuma wannan yanayi da muke ciki Allah zai kawo mana ƙarin sauki. Yin ayyuka na alkhairi jin kan marayu yana kawo lutufi a cikin al'umma. Saboda haka ya wannan shi ne jawabi da zan yi sai kuma miƙa godiya zuwa ga jama'a da ake bada haɗin kai wurin zuwa a saurari wannan tafsiri. Gashi nan kana ganin mutane kowa ya ji su an zo an zaura tsawon wata guda malam haka muke tare da jama'a. Sun ansa kira suna zuwa su ji faɗar Allah ko ba haka ba? To da haka muna roƙon Allah alƙawarin da ya na sauke rahama da nutsuwa da sakina da ambaton mutane a cikin mala'iku Allah ya ambace mu Allah sauka mana nutsuwa tunda ana darasa littafin sane. Abin da na faɗa daidai Allah ya damu akai kuskure da ne Allah gafarta mu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci na rufe tafsiri na bada ta wannan shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shugabanni na wannan kungiya ta jama'atul zalikul bid'a bai kamata sunna suka turo ni domin na yi jawabi na rufewa wanda ba wai iya wannan wurin ne ake tafsiri ba, akwai wurare da dama ana yi na yamma, ana yi na dare. Don haka sai aka karkasa shugabanni na kungiya suka je masallatai suna sanar da mutane sakonnin kungiya. Kafin na karanta, gaskiya sai ne farin ciki na yadda na ga masallaci a cike da jama'a, da yara da manya, kuma watakila ma mata suna saurare daga gidaje. Allah madaukakin sarki ya yi albarka, ya sanya albarka cikin wannan karatu da ake yi, kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Abu daban da kungiya suka ce a sanar shugabanni na kungiya abubuwa guda goma. Na farko, shugabanni suka ce a ja hankalin mutane akan jin tsoron Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan da muke gudanarwa, a bayyane ne ko kuma a koye. A masallaci kake ka zamanto mai tsoron Allah, a gida kake ya zamanto akwai tsoron Allah a cikin rayuwarka, a ofis ne ya zamanto akwai tsoron Allah, a makaranta ya zamanto kana tare da tsoron Allah, domin shi ne tsira, kuma shi ne abin da zai jawo mutum ya tsira a nan duniya da kuma lahira. Bayan da za a yi kana masallaci kana jin tsoron Allah, amma an ka koma gida babu, ka shiga sharholiyarka ko kana ofis da kai da wanda yake ba musulmi ba, duk ɗaya kuke. Don haka sukan ja hankalin mutane cewa a zamanto masu tsoron Allah a ko'ina, kuma wannan tabbaci ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittaqullaha haythu ma kunta, ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance. Abu na biyu, shugabanni suna jan hankalin al'umma wurin neman ilimin addini da na sana. Yanzu a halin da ake ciki, babu lokacin da ake bukatan neman ilimi na addini, musamman na addini irin wannan lokaci. Saboda idan kuka lura yanayin population ɗinmu, da yaranmu da matanmu da manyanmu da ƙananmu, duka akwai buƙatar a dukufa wurin neman ilimin addini. Wannan zai ba ku mamaki, za ku sha mamaki, za ku ga yanayin yadda yaranmu suke gararan ba a ƙasa, musamman ‘ya’ya mata. Za ka ga yarinya ta kai shekara 18 amma ba ta iya komai ba addini, ba ta iya alifun ba’un ba, ba ta iya sarki ba, ba ta iya alola ba, ba ta iya azumi ba. Wata ma sai ta ma tambayar da za ka yi mamaki. Ai, na faɗa a tafsirin da muke halatta a nan masallacin lambu, akwai matar da ta rubuto tambaya, take cewa shin malam mai firiyar za ta yi azumi? Kun ga irin wannan tambayar bai kamata a ce akwai ta a cikin al'umma, bai kamata ba. Saboda haka ya zama wajibi mu sanya ‘ya’yanmu, mu sanya ido a ‘ya’yanmu su koyi ilimin addini, sannan kuma su koyi sana'a. Domin yanzu kamar yadda kowa ya sani, gwamnati ba ta bada aiki. Yaranka karami, bayan ka koya masa addini kuma ka tura shi akan abin da yake na sana'a, wanda zai rike kansa, ya rike iyalan, ya rike ‘ya’yan uwansa. Don haka neman ilimi yana da mahimmanci sosai a cikin al'umma. Na uku, shugabanni suka ce ayi hakuri da juna domin zamantakewa dole sai da hakuri wani zai bata ma wani kuma zai daka dama to in mutun ya bata ma sai ka zamanto mai hakuri tabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hakuri ne ya zamanto yana da hakuri da makwabcinsa wanda kuke tare ku zamanto kuna wato kuna yin hakuri da juna waran ayyuka da kuma yin aiki tukuri don samun nasarar addinin musulunci bayan an yi hakuri kuma ya zamanto an tsaya tsayin daka waran daukaka addinin musulunci saboda me yanzu ba jihadi ake fitawa babu jihadi na tukuri amma jihadin shine ka tsaya ka dage waran ganin bayan ka yi tarbiyya a ƴaƴanka da iyalanka to kuma al'umma ma tana buƙatar maka makwabtanka ya zamanto suna da haƙƙin dora su akan abin da yake na daidai na shari'a sannan abu na hudu shugabanni suka ce ka aja hankalin al'umma wannan rikon amana amana dukiya ta jama'a wanda ya shafi ko gwamnati ne ko kuma kungiyoyi ne duk wata amana da aka danka maka ya zamanto ka kiyaye su ka mai da shi wannan umarni ne da amana Allah madaukakin sarki cewa a kiyaye amana kuma a mai da amana ga masu amana wanda suka bada amana wannan amana kuma ba wai sai kudi ba ba wai sai dukiya ba magana ma tana iya zama amana makwabcin ka yace kaza wannan magana ne da kai ne to bai kamata ka yada ta a wurare daban ba sannan abu na biyar shugabanni suka ce a ja hankalin mutane al'umma akan biyayya a shugabanci biyayya a shugabanci wannan wajibi tunda Allah madaukakin sarki cewa yi ya allazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda kuka yi imani to ku yi biyayya ga Allah ku yi da'a ga Allah abinda Allah ya umarni a yi shi daidai gwargwado abinda Allah ya hani a hadu gaba daya biyayya ga manzon Allah shi ma kai masa biyayya cikin abinda ya umarni ka hanu da yanda ya hane ka ka tsaya a inda ya tsaya ba ka kara sannan ya zamanto kai biyayya kuma ga shugabanni ulil amri minkum biyayya shugabanni wajibi ko da ku bu sauke maka haƙƙin da yake kansu naka ba wajibi ne kai masu biyayya matukar bai sabawa shari'a ba domin duk lokacin da aka ce al'umma ba ta biyayya ga shugabanni to za a koma bangaren kawarij ne ba domin su kawarij haka suke ba sun fita daga da'a ga shugabanni don haka wajibi ne idan shugabanni suka yi umarni wanda yake na daidai to sai a yi musu biyayya wanda su saba kuma ba za a musu biyayya ba sai a musu gyara abu na shida shugabanni suka ce a ja hankalin al'umma akan halattar ayyukan addinin musulunci akwai ayyuka da kungiya take yi na wa'azizzika da tarurruka da muhadara da ake gabatarwa wanda yana da bukatan jama'a su ringa halatta suna saurara domin ita zuciyar dan adam babu abin da yake raya ta sai ambaton Allah babu wani abin da zai raya zuciyarka sai waran ambaton ubangiji karatun alqur'ani zikirin ambaton Allah a ko ina don haka halattar wuraren ayyuka yana da muhimmanci daga shugabanni ne ko kuma mabiya in an sa wa'azi wuri kaza ka samu ka daure ka je ka halatta zaka samu zaka karu ko da baka karu ba zaka samu lada ko da abubuwan da malaman suka yi tunatarwa ne dama shi wa'azi ko kuma karantarwa tunatarwa ce kuma Allah ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ka tunatar domin ita tunatarwa tana amfanan mu'min sai abu na bakwai suka ce a ja hankalin al'umma cewa hadisantar munanan ayyuka akan dukkan jama'ar musulmai duk wani abin da yake mummuna aiki ne mutum ya nisance shi giba ne, zina ne, luwaɗi, sauran abubuwan da yake munana, kaba'ira, ka nisance shi. Domin Allah cewa in tajtani bul kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffiru ankum sayyi'atikum. Idan kuka nisanci manyan zunubai, to Allah madaukin sarki zai yafe muku kananan zunuba. Amma da sharadin sai an nisanta. Don haka jama'a mu nisanci munanan zunubai domin masifa ce. Ita take jawowa abubuwa na talauci da cututtuka da gaba a cikin al'umma. Abu na takwas, shugabanni suka ce waɗanda ba su ba da taimakon tafsiri ba, wanda aka zo aka nema, to har yanzu kofa abu da take, ko da bayan sallah ne suna iya bayarwa, saboda akwai wasu ayyuka bayan tafsirin an ɗora wasu ayyuka na ci gaban addini. Musamman ma akwai gina shaguna a masallacin Masango na Juma'a, wanda na kai wannan shagunan zai ringa kawo kungiya hanyar samun kuɗi, wanda watakila in abin ya bunƙasa za a daina neman taimako, sai ya zama to ana ci gaba da ɗaukar ɗawainiya na gudanar da ayyuka na musulunci. Sai abu na tara, shugabanni suka ce a yi godiya ga malamanmu da alarambominmu da 'yan agaji waɗanda suka ba da taimako, suka jajirce wurin karantar da al'umma, suka ba da lokacinsu da rayuwarsu wurin ganin sun ƙwaƙulo, sun karantar da al'umma abinda Allah Maɗaukin Sarki yake bukata. Don haka shugabanni su ce a yi godiya ga malamai, Allah saka musu da alheri, alarammomi Allah saka musu da alheri, ya biya su da aljannar Firdaus. Haka nan 'yan agaji wanda suke ba dare ba rana suna nan, ana tare dukiyoyin al'umma, ana tsara wuraren wa'azi, su ma Allah saka musu da alheri. Sai abu na goma, suka ce a sanar na ƙarshe kenan, a sanar da al'umma cewa insha Allah idan aka ga wata in za a je masallacin Juma'a, a je da wuri, domin masallacin Idi, in za a je masallacin Idi a je da wuri, domin insha Allah kamar yadda suka sa lokaci cewa za a shiga sallar Idi karfe 8 na safe. Don haka wannan su ne sakonni da shugabanni suka ce a isar wa al'umma, da fatan Allah ya saka musu da alheri. Waɗanda suke halartar wannan tafsiri, Allah ya saka muku da alheri, da ainihin sanya shi a cikin mizanin ayyukanku, ya ba mu ladan sauraron abubuwan da muka saurara a wurin malamai, kuma ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara. Raji Malam ya yi ta tambayi akan dalle ne ya zamanto abinda muka koya a cikin wannan wata Ramadana mu ɗora shi a sauran watanni, kar mu zamanto iya Ramadan shi ne rota, sauran watannin ma akwai buƙatar mu tsaya mu dage. Abubuwan da muka koya a cikin wata Ramadana na haƙuri da juriya da kiyayewa dokokin Allah, to zamanto a sauran watannin ma muna ƙoƙari mu kiyaye waɗannan dokoki na Ubangiji, da haka ne za a samu tsira a wurin Allah Maɗaukin Sarki. Allah Maɗaukin Sarki ya karɓa mana ayyukanmu. Wannan shi ne ƙarshen jawabin da suka ce a isar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
To alhamdulillah, mun shaurari jawabai masu ratsa zuciya kwarai da gaske, masu mahimmanci daga shi babban limamin wannan masallaci Malam Hafiz Abdullahi da kuma wakilin da kungiya ta aiko, dauke da sakonni guda goma duka mun shaurara daga wajen shi Malam Jarma Abdullahi. Allah ba mu ikon aiki da wanda muka shaurara. To a madadin ni kaina da alaran mana, kuma muna godiya ta musamman ga al'umma da ke taruwa, suke ba mu lokaci, suke shauraron dan haka yana bada kwarin gwiwa kwarai da gaske. Inda a ce muna zuwa mu ga ba mutane mutum ɗaya biyu, to sai kaga jikin mutum yayi sanyi. Amma akwai iyayen mu da yawa wanda kullum muna tare da su a nan, da kanne da yayu da abokai, muna muku addu'a Allah ya saka da ni. Muna kuma godiya ga su ƴan kwamitin wannan masallaci da shi cif imam da mataimakansa, ga su nan kullum suna ta kaiwa da kawowa, musamman shi injiniya da ya samar da guraren zama, ga na'ura ta ɗaukan yaɗa shi wannan alkhairi, ga ruwan sha kwabayya yakewa, bara ma sai da ni magana akai. Kulle yawamin muka zo ni da adaran ma sai mun shanye gora biyun nan kam. Ina ga watan nan mun sha gora ta fi 30 kenan. In kai 28 sau biyu, 54 muka shanye. Kuma ko ta bayar Allah ma da take kawo mana har da zobo. Eh, kwana ɗaya biyu akan kawo zobo. Ai ba shi yake dama ba ko? Ka bari a mata addu'a mana ita mai dama ko? Yawwa. So gaskiya wannan bayar Allah ita ma dai alherin ta ya same mu kwarai da gaske. Ko ba iya mu ba har sauran jama'a. Na mu ne dai mai yawa gora, amma sauran jama'a duk ana ba su. Kuma gaskiya zoban yana da daɗi kwarai da gaske. Dan ne haru sa nake yi. In na taba na sa fure sai asuba nake sawar da shi. To muna mata addu'a Allah ya saka mata alheri. Dan agaji ba za mu manta da su ba, ga babban komanda kusa da ni. Kullum yawamin suna tare da mun shigo da tafan mu abun hawa komai za a maka hidima. Dama shi dan agaji kamar yadda sunan ya nuna agaji ne, duk abin da ya kamata na addini su ne a gaba. Har da yara ƙanana ma ga su nan wanda ake tarbiyantar da su. To gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Irin ɗawainiya da ake mana a wannan masallaci sai dai mu sa addu'a Allah ya saka da alheri. Allah ba kowa da kowa lada. Abinda muka amfana da shi Allah ba mu ikon dorewa da kuma aiki da shi kurakurai, muna roƙon Allah ya mana afuwa. ‘Yan uwa maƙota da suke shauraron mu, muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri. Kuskure da ya faru wannan ba daniya ba ne, sai dai ƙarancin ilimi ko ƙarancin bincike ko tuntuɓe na harshe. Duk wanda cikin jawabi aka so sa masa rai, to wallahi ba daniya ba ne. Shi bayanin addini shi kansa mai yi ma za a biyo ta kan laifinsa, balle wani daban. Allah ba mu ikon gyarawa. Da haka za mu yi addu'a, kar mu manta da wannan bawan Allah wanda ya assasa wannan masallaci wanda a yanzu baya raye, shi ne alkali Abdu 99. Kowa ya sani har ma abubuwar ma sai ka ji ana kwatance da masallacin nan. To kaga wani abu ne na alheri wanda dama manzo Allah ce in mutum ya mutu irin wannan shi ne ladan da yake kai masa. Yanzu duk sallolin da ake guda biyar da tafsiri da juma'a da darussa duka Allah ta'ala na kai masa lada. To muna masa addu'a Allah gafarta masa, Allah albarkaci abin da ya bari. Iyayenmu da suka rasu muna musu addu'a, da kakanninmu gaba ɗaya Allah gafarta musu. Malamanmu da suka rasu muna musu addu'a, Allah jikansu da rahama. Ba za mu manta da malaminmu Malam Muhammad Kabir Ahmad, duk irin wannan gurare mukan tuno da shi. Da gabansa muke zama muna shauraron tafsiri tsawon shekaru, yanzu ga shi babu su. Wanda alhamdulillah duk irin wannan karatun da muke alherin da suka tasa ni, Allah ya sa masa albarka, da haka muna musu addu'a, Allah gafarta musu. Marasa lafiyan muna addu'a Allah ya ba su lafiya, wanda suke gida da wanda suke asibiti. Akwai ɗan uwanmu da yake fitowa nan Malam Hafiz Muhammad, a cikin kwana farkon azumi da yakan zo, amma yanzu bai samu fitowa tsawon shekara guda. Allah ya jarabce shi da wannan hatsari da ya faru na mashin, wanda har yanzu yana fama da jinya bai gama warkewa ba. Muna masa addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi ikon cin wannan jarabawa, Allah ya sa kafara. Akwai wata baiwar Allah wanda ta aiko takarda ta gaya min baki da baki ma a sa ta addu'a, saboda jinya da take fama da shi tana nan a unguwar nan makociya ne. To muna mata addu'a Allah ba ta lafiya. ‘Ya’yanmu Allah ta'ala ya ji binci lamarin kula mana da su, ya tare mana tarbiyyarsu da ɗin. To akwai wani Malam Abdullahi shi ma mahalarci wannan masallaci, yana sallah da shi, shi ma kumbi bai da lafiya har ya kwanta asibiti. Muna addu'a Allah ba shi lafiya, Allah ɗauka addinin musulunci, Allah don da kasan mu lafiya. Ayyukan da muka gabatar na salloli da azumi da sadakoki, muna addu'a Allah ta'ala ya karɓa mana. Allah ya sa mun dace da dukkanin alkhairan wannan wata. Allah ya sa muna cikin bayin da ya yanta a cikin wannan wata mai albarka da Ramadan. Allah ba mu shugabanni masu imani masu tausaya al'umma, wanda suke kai Allah ta'ala ya jawo hankalin zan masu tausayawa masu ƙoƙarin saukewa amana. Jagororinmu na wannan ƙungiya mai albarka, muna musu addu'a Allah ya taimake su, Allah musu jagora Allah ba mu yi koyi musu bayya cikin duk abin da ba zaban Allah bane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-ghayd ma tahul bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'al waritha minna wa ja'al sa'adana ala man talabana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا كفينا لا حمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من كيد الدنيا عذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من كيد الدنيا عذاب الاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من طول الدين وقهر الرجال اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اجعلنا من رتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من رتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وذكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأقدانا الحمد لله رب العالمين.